Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 19 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
A yau Litinin ake jana'izar sarauniya Elizabeth II a gidan tarihin Westminster Abbey da ke birnin London. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin kasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakarun Rasha. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta Kudu a wannan makon, a cewar rundunar sojan Amurka.
Tokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu, wadda ta kasance radon hutu domin karrama marigayiyar.
To, jama'a sun fito sosai da sosai don abin nan, wato taro ne wanda ba a taɓa yin shi ba a birnin tun da aka yi wa wato shugaba Winston Churchill aka yi masa wato jana'iza irin makamanciyar haka.
Cutar amai da gudawa ta kunno kai a jihar Borno, inda ta halaka sama da mutum 50 a cikin wannan lokacin.
Su ban ɗakin nan ya kamata a dinga wanke su hannaye yara kafin su ci abinci, su dafatar an wanke sun wanke hannayensu. Iyaye kuma su kula da abincin da za su ba ƴaƴa saboda ƙuda da sauransu.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuma sauraron ku aiko mana ta hanyar email. To, amma yanzu a gyara zama don jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Litinin ake jana'izar sarauniya Elizabeth II a gidan tarihin Westminster Abbey da ke birnin London. Tun ranar Laraba aka aje akwatin gawarta a ɗakin taro na Westminster, kuma dubban mutane sun je don yi mata ganin ƙarshe. Ɗaruruwan shugabannin ƙasashen duniya, ciki har da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden da manyan baƙi daga sassan duniya, suka je birnin London don halartar jana'izar sarauniya Elizabeth. Fiye da takardun gayyatar zuwa jana'izar 2000 aka tura, ciki har da wasu ma'aikatan gwamnati. Rahotanni sun bayyana cewa sarauniyar ta taimaka wajen tsara bikin jana'izar ta kafin mutuwarta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a kokarin da sojojin kasarsa ke yi na sake kwato yankunan kasar daga hannun dakarun Rasha. Kalaman Zelensky, wanda ya saba yi a jawabinsa na dare, na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin kasarsa suka samu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka kaddamar da wani farmaki a wannan watan. Zelensky ya ce, ta yiwu a ganin wasunku, yanzu bayan nasarorin da muka samu za mu dan tsagaita wuta, amma wannan ba hutu ba ne, wannan shiri ne don abin da za mu yi nan gaba, saboda dole ne a yantar da Ukraine gaba ɗayanta. A wata hira da gidan talabijin ɗin CBS da aka nuna a daren jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa Ukraine da taimakon da take samu daga Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta game da jarumtaka da kuma azamar al'ummar ƙasar Ukraine ɗin, ba za a yi nasara a kan ƙasar ba. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta Kudu a wannan makon, a cewar rundunar sojojin Amurka, a matsayin wani gagarumin nuna ƙarfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan tayu Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. Tawagar babban jirgin ruwan sojan na Amurka da ake kira USS Ronald Reagan Carrier Strike Group da turanci za su je birnin Busan na Koriya ta Kudu mai tashar jiragen ruwa, a cewa wata sanarwar rundunar sojan ruwan Amurka. Jami'an cikin jiragen za su kai ziyara su yi hulɗa da sojojin ruwan Koriya ta Kudu, za kuma su yi musayar abubuwan al'adu da jama'ar Koriya ta Kudu, a cewar sanarwar. Bayan haka, sojojin ruwan ƙasashen biyu za su gudanar da atisayen haɗin gwiwa a gabar teku don ƙarfafa shirinsu na soja, su kuma nuna karfin dangantakar da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin Koriya, a cewar wata sanarwar rundunar sojan ruwan Koriya ta Kudu. Sanarwar ta kuma kara da cewa tawagar jiragen ruwan za ta isa birnin Busan a ranar Juma'a mai zuwa, kwana ɗaya bayan ranar da aka sa ran za ta isa saboda rashin kyan yanayi. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, bayan kimanin kwanaki 19 su a yau ake gudanar da jana'izar sarauniya Elizabeth, wato sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu kenan, a birnin London, taron da ya tattaro manyan baki daga kasashen duniya musamman kasashen renon turawan Ingila. Na tattauna da Malam Jafar Jafar, mawallafin jaridan Daily Nigeria da ke zaune a birnin London, wanda ya min tsokaci kamar haka.
Yau da safi wajen karfe 8 aka dauko gawar daga wannan daki na Westminster Hall, aka zo aka kawo ta wato majami'ar Westminster wadda suke kira Westminster Abbey, inda wato shi babban abin nan wato limamin cocin wanda ake kira David Hoyle, tare da kuma babban limamin Ingila na Anglican wato Archbishop of Canterbury Justin Welby, su suka wato jagoranci addu'o'i da aka yi da alhini da aka yi na wato mutuwar tafiye da shugabanni 2000 ne da manya-manyan mutane na duniya baki daya suka halarci wannan taro a wannan ɗakin taro, ita wannan majami'a ta Westminster Abbey. Kuma abinnan shugabanni daga nan Najeriya ma akwai mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo, wanda ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari a wajen wato a jana'iza.
To, koya kaga fitowar jama'a a wurin makokin?
To, jama'a sun fito sosai da sosai don abinnan wato taro ne wanda ba a taɓa yin shi ba a birnin, tunda bana jin an taɓa fito da 'yan sandan da aka fito da su na wannan wato lokacin da tarrikan da aka yi a baya dai faɗa su yadda suke magana. Ba daman ba a yi state funeral batun da aka yi wa wato shugaba Winston Churchill, aka yi masa wato jana'iza irin makamanciyar haka shekara 60 ta wuce bayan da ya mutu, ba a sake yin wani taro makamancin haka ba a birnin. To, kuma abu ne da aka ce shugabannin ƙasa na duniya za su shigo, sai kaga harkar matakan tsaro da rurrufe hanyoyi da guraren da an ce.
Daman da abin da zan tambaye ka kenan, ya batun matakan tsaro da aka ɗauka a wurin taro?
To, gaskiya an ɗauki tsauraran matakan tsaro sosai da sosai, domin wato suna ta faɗa duk yadda za a yi, wato tun daga zuwa ganin sarauniya ganin gawar ta ma an faɗa ko hoto ba sa son a ɗauka a cikin wannan wurin, da an faɗi ƙa'idojin da za a bi. Kuma ina ga dukkan alamu akasari dai an kiyaye wannan abin nan ɗin, wato wannan dokoki, sai dai an ce kaman ko shekaran jiya ne da akwai wani daga ciki zai kai kwana uku ne ya gwada ɗauki, akwai abin da suke cewa Royal Standard, wato shi wani kyalle ne na tuta da aka shimfiɗa shi jikin gawar. To, akwai wani wato irin hatsari ban mutanen na haka kasan da inda ake taro za ka ga wani dole shi kuma yana so ya karya ƙa'ida, sai ya je kawai ya ja wannan wato wannan abin nan tsani da aka shimfiɗa a ciki madalla. To, wannan dai bayan wannan dai ina ga ban ji wani abu takamaimai gaskiya na hadari ba da ya faru.
To, shi ma Muhammad Maftahu Abdullahi mai littafi dan gane ne mazaunin birnin London, wanda ya kalli wannan taron makokin a kan talbijin, ya mana ƙarin bayani akan abubuwa da ya gani, yana mai cewa.
To, gaskiya London yau ai ka san ana hutu, yanzu aka ana nana an gama dai makokin da za a yi taro da ake na addu'o'i da ake yi daga Westminster Abbey. Yanzu haka gawan an ɗauki gawan za a je da shi Windsor, inda za a yi kuma ɗan addu'o'i sannan a bisa ta can. Shi yasa abin da ake ciki kenan yanzu, ba dai bisan ba tukunna, suna kan hanya za a je a yi bisan.
To, ko ka fita kaga yanda jama'a suke, ko da yake an ce yau ranar hutu ne, ko da gaske jama'a suna gida, ko dai a fito ana wasu abubuwa?
To, jama'a ne gaskiya sun fita, yanzu haka ana lalata nunawa mutane na sai bakin titi ana abin nan kowa da son da ga ya sunan shi gawon ta sarauniya jama'a sun fita amma ni dai kai da gaskiya ban fita ban na gida Allah duba mu ba ga lokaci to amma gaskiya jama'a sun fita kwarai da gaske amma Allah ma ga mutane kan su fito saboda an yawa kwarai jama'a sun fita sosai wallahi
to ko kaga shugabannin Afirka da suka je
na ga shugaban Ghana na ga shugaban South Africa da sauran dai shugabanni da yawa su dai shugaban Ghana shugaban South Africa su ne dai wayanda gaskiya ina gani amma na tabbatar da yawan su sun zo musamman ma na kasashen Commonwealth sun zo sosai da kuma mataimakin shugaban Nigeria shi ma ya zo wannan Professor Osinbajo yake ko shi ma ya zo
Muhammad Muktawa Abdullahi ke dadda Malam Jafar Jafar din jaridar Najeriya mazaunin birnin London ana tare ne da sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa Facebook Twitter da Instagram yanzu kuma ga Maryam ta zo da ci gaban labaran duniya
A yau Litinin gwamnatin Taliban ta saki Mark Frericks ba Amurka daya tak da ya rage a kasar Afghanistan Da yin musaya da wani madugun masu mu'amala da miyagun kwayoyi dan Taliban mai suna Bashir Nurzai wanda aka yankewa hukuncin daurin rai a gidan yaran Amurka. Ministan harkokin wajen gwamnatin Taliban, Amir Khan Mutaki, ya faɗa wa manema labarai a Kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin gwamnatin sa da tawagar gwamnatin Amurka a filin jirgin saman Kabul babban birnin kasar. Frericks dan shekara kusan 60 Injiniya ne dan Amurka kuma tsohon sojan ruwa. A farkon shekarar 2020 aka sace shi a lokacin da sojojin Amurka da na NATO ke fafatawa da 'yan Taliban don nuna goyon baya ga gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen yamma. Nurzai, wanda aka fi sani da Haji Bashir, a birnin New York aka kama shi a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miyagun kwayoyi zuwa Amurka. Na kimanin miliyoyin dala Amurka. Rahotanni sun ce babban abokin hulɗar na 'yan Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗi da makamai ga mayakan ƙungiyar daga kuɗaɗen safarar. Ƙungiyar agajin ƙasar Spaniya mai suna Open Arms ta ceto mutane 372 da suka yi ƙoƙarin tsallaka tsakiyar tekun Mediterranean zuwa Turai a cikin kwale-kwalen masu fasa ƙwabri wanda bai dace da yin tafiya kan teku ba. Sun kuma gano gawar wani mutum da masu fasa ƙwabran suka harbe a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Jirgin da ake kira Open Arms Uno har yanzu yana kan teku kuma yana neman tashar jiragen ruwa mai tsaro da zai kai mutanen da aka ceto cikin su har da wasu da ke buƙatar kulawar asibiti da kuma wasu da dama da ke fama da ƙishirwa a cewar Laura Lanuzo wakiliyar ƙungiyar Open Arms. Ta ce sun gabatar da buƙatar sauke baƙin a aƙalla tashoshin jiragen ruwa biyu a Malta. Gaba ɗaya jirgin ya yi nasarar ceto jama'a har sau uku a cikin sa'o'i 24. A lokaci guda, jirgin Open Arms ya ceto mutane 294 wanda wannan shi ne adadi mafi yawa galibinsu 'yan ƙasar Masar ne a cikin wani jirgin ruwa mai ɗauke da jama'a da yawa a yankin tekun da ke kudancin Malta. A wani samame da suka kai da daddare wanda ya dauki kusan sa'o'i 5 kafin wayewar garin Lahadi waɗanda aka ceto sun ce sun shafa kwanaki 4 akan teku.
Kuma da Allah a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. A Najeriya kuma an samu ɓullar cutar amai da gudawa wato kwalara a Turance a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 a wasu ƙananan hukumomi guda 8 a jihar. Daga birnin Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
an samu bullar cutar amai da gudawa a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da yin sanadiyar mutuwar mutane sama da 50 a kananan hukumomi guda 8. Jihar Borno yana da kananan hukumomi 27 ne wanda aka samu wannan bullar cutar amai da gudawa a kananan hukumomi guda 8 da kuma mutane 710 da suka kamu da wannan cuta. Ko a ranar Asabar ta gabata sai da kwamishinan harkokin mata Hajiya Yazuwe Ragambo ta sanarwa manema labarai cewa akwai wasu yayan gungiyar Boko Haram guda 2 da suka rasa ransu sakamakon wannan cuta a sansanin da ake ajiye yayan gungiyar Boko Haram a angon Kusheri. Akwai wasu tubabin yayan gungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu fiye da 70,000 kamar da ta ta komanda na shirar arewa maso gabacin Najeriya Major General Christopher Musa shirya manema labarai a makon da ya gabata cewa akwai yayansu da kuma mayaka da sauran iyalansu da suke hannun gwamnatin tarayya. An dai samu ullar wannan cuta ne a kananan hukumomi kamar haka da suka hada da Bayo da Biyu da Kwaikusar da Mafa da Maiduguri da Jere da Bama da kuma Dikwa. A wata sanuwar Dr. Kuni Abbaisawa Hannu a madadin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno ya bayyana cewa suna ɗaukan mataki akan magance yaduwar cutar. To ko me yayan yara ke cewa ne a wannan lokaci game da yaduwar wannan cuta?
Sunana Halima Suleiman. Ya kamata iyaye su kula da ƴaƴansu sosai kuma a kula da tsaftar gida. Su ban ɗakin nan ya kamata a dinga wanke su hannaye yara kafin su ci abinci, su dafatar an wanke sun wanke hannayensu. Iyaye kuma su kula da abincin da za su ba ƴaƴa saboda ƙuda da sauransu. Idan kuwa idan za a wanke su a tabbatar an sa gishiri mai kyau. A wanke kwanuka a rufe shi da leda saboda ƙuda ma suna contributing kawo kwalaran nan.
Sunana Malam Hassan. Wato taimako da za a yi na kare kai ai guda ɗaya zuwa biyu. Na farko dai tukunna su waɗanda suke zaune a inda suke a cikin mutane a cikin gari ko a anguwannin su ya kamata su tsaftace wuraren su. Yanzu akwai wasu abubuwa wasu anguwanni idan ka bi za ka ga pampas idan an yi ruwan sama za ka ga yana yawo. Sannan kuma su da suke zubar da waɗannan pampas din su ne ƴaƴansu za ka gansu suke ciga cikin waɗannan ruwan suke ta abinan da abubuwan da bai dace ba. Su da kansu su suke kawo wa kansu irin waɗannan cututtukan. Ko ba kulara ba ma ai dai akwai wasu cututtuka ai wanda zai iya kama balle kuma an ce kulara da kansa. Na biyun shi shine gwamnati za ta shigo ciki. Dole ne kawai sai gwamnati ta shiga cikin wannan abun saboda tana da wasu mutane na musamman wanda suke kula da community da cikin anguwanni da dai abinan na lafiya. Jami'an lafiya ya kamata ita gwamnati kuma sai ta lura da irin waɗannan abubuwa.
Wasu iyayen yara a jihar Borno kenan ke bayani game da yaduwar cutar da aka samu a wasu kananan hukumomi guda 8 da ke jihar Borno cikin kananan hukumomi 27 da ake da su. Haruna Dauda Fihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Akai da Haruna Dauda Fihu da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kangi marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawar da wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda yayi ne da shahararren mai makarantar nan mai suna Future Proudness Islamic Foundation wanda ke bada ilimi kyauta musamman ma dai ga ƴaƴan gudun hijira da ke jihar Borno da kuma kewaye kyauta. Mai suna Barista Zanna Mustafa wanda ya ci kyaututtuka da dama a duniya a sabili da wannan kokari nasa na bada ilimi kyauta ga ƴaƴan talakawa musamman ma dai marayu da rikicin Boko Haram ya rutsa da su. Naku baban ya ci furin ki cewa a yi sauraro lafiya.
Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Best thing you can get in life is education. Best thing you can get in life is education. Without education you are nothing. With education you are everything.
Tsohon shugaban Najeriya General Olusegun Obasanjo kenan yake jawabi a lokacin da ya kai ziyara wata makaranta mallakar Barista Zanna Mustapha, makarantar da kuma ake bada ilimi kyauta musamman ma da ga yan talakawa ko kuma marayu wanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su. A lokacin wannan ziyara dai Chief Olusegun Obasanjo ya jaddada muhimmancin ilimi ga yaya, inda ya bayyana cewa duk wanda bai da ilimi tamkar jahili ne wanda kuma bai san inda rayuwa take ba, kuma hakan yana da hatsari. Don haka ya yaba ga Barista Zanna Mustapha dangane da gudunmuwar da yake bayarwa wajen inganta ilimi a jihar Borno da ma Najeriya baki daya. To ko me Barista Zanna Mustapha zai ce game da wannan ziyara da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya kai masa?
To abun alfahari ne, na daya shi Obasanjo yace ya tashi yau wace ya zo nan, kuma daga nan bacin ya gama wannan din nan ya wuce Rwanda. To duka dai ba komai bane face cewa ya san wannan makaranta, domin ba yau yazo ba, wannan ta uku ne da yazo makarantar nan, kuma yayo hanyoyi dewa da yace a taimaka wannan makarantar, kuma in fact yayo a lot of abubuwa dewa da yake na taimaka wannan makarantar, kuma alhamdulillah muna samun wannan irin taimako ba ta kuɗi ba dai, amma ta dai cewa mu an dai recognizing din mu a nan United Nations, bacin wannan at least yau mutum ya zama CNN hero da wasu abubuwa dai da ke tare da wayannan, kuma wayannan su ne abinda za a iya kira successes ko a cin wanda mutum ya samu akan wannan. Amma abun alfahari ne yau a zo a ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zo a ce muna da wajen 2018. To wannan irin kuma muna da muka daga makaranta da ya zama wajen makaranta hudu. To kuma kaga wannan abubuwan ba abu ne da mutum zai ce wai abun alfahari bane. Alhamdulillah, mun gode Allah, kuma Allah ya sakawa duk masu taimakon mu kan wannan fannin.
Wannan yara da suke makarantu a nan makarantar naka dukkan su marayu ne ko kuwa koyi masu?
A'a, ai a cikin wannan na ƴaƴana duka a wannan makarantar suke. ƴaƴan director na makarantar nan duka a cikin makarantar suke. Bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana ba ma mun san shi yana da kuɗi da guwa abin alhamdulillah da yaya da yawa yana wajen yaya 30 a ce ya zo nan shi da kanshi din yana IDP camp ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan irin yaran in ka zo ka ce musu ai ubansu bai mutu ba to ba adalci a kaiwa maro duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su haka kuma in suka zo nan din ai kusan murecin ne duka to annan bayan marayin da su ne kashi uku na wayannan to akwai wa daidaitun yaran da suke suna da uba kuma abin nan kuma bacin wannan din akwai ƴaƴan masu hali don ba komai bane in duk lokacin da aka tara marayu a waje daya sai a ce kaga an ce mu marayu ne da wannan amma in suka zo suka ga ɗana da kuma ɗan rimanin anguwa ko wani abin nan to suna filin cewa wannan ashe ba mu yasa su bane to haka abubuwan yake.
Akwai dai kyaututtuka da dama da kungiyoyi daban-daban masu zaman kansu suka baiwa Barista Zanna Mustapha dangane da wannan kokari na bada ilimi kyauta da yake wa yaya na ƴan gudun hijira kyauta, ci kuwa har da Robert Burns Humanitarian Award da na gidan talabijin na CNN da na jaridar Daily Trust da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin hukumar da ke tallafawa ƴan gudun hijira, sai kuma Aura Prize Modern Day Award. Dukkanin waɗannan kyaututtuka dai an bada su ne gare shi dangane da gudunmuwar da yake bayarwa wajen ci gaban al'umma ta fuskar ilimi. To dama dai an ce ilimi garkuwar ɗan Adam. To daga wannan batu na bada ilimi kyauta a jihar Borno, sai kuma mu karkata zuwa ga matsalar da yake cinyewa na rikicin ƙungiyar ɗaliban jami'o'in Najeriya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya, inda kotu ta yi zamanta na farko dangane da ƙarar da gwamnatin tarayya ta kai ƙungiyar, sai dai kuma an ɗage sauraron wannan kara zuwa wani lokaci. To sai dai duk da zaman kotun hakan bai hana shugaban kasa Muhammadu Buhari kiran shugabannin jami'o'in Najeriya domin gudanar da taro akan wannan yajin aikin da malaman jami'o'in ke gudanarwa ba, inda kuma rahotanni ke cewa kungiyar shugabannin jami'o'in ko pro-chancellor sun ba da shawara ga gwamnatin Najeriya da ta agaza wajen kara albashi da kuma sauran kudade na inganta rayuwa da ci gaban jami'o'in Najeriya. To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda da kuma wanda ta bada umarnin wannan shiri Julie Leonard Gresham. Naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abu.
To madalla gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aika mana ta hanyar email. Sako mu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, da Allah ku bamu dama da mu kira ga kungiyoyin kasa da kasa da masu hannu da shuni da su taimaka wa al'ummar da ibtila'in ruwa ya shafa a jihar mu ta Jigawa, domin hakika suna bukatar tallafin gaggawa duba da irin halin da suke ciki. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya maida musu alkhairi ya ji kan waɗanda suka rasu. Sako daga Aminu Adamu, Malam Maduri da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Wannan sakon na cewa muna mika sakon ta'aziyyar mu zuwa ga ƴan uwa da iyalan yariyan nan da wani dan China ya kashe a jihar Kano. Allah ya jikanta da rahama kuma ya sa ƴan uwa da wannan abin ya shafa su samu hakurin jure wannan rashi. Da fatan za a yanke wa wannan dan China hukunci mai tsanani ya girbi abin da ya shuka. Sako daga Murtala Dabasi kaga dama. Sai kuma sakon nan da ke cewa salam VOA Hausa, muna mika ta'aziyyar mu ga al'umman masarautar Birtaniya baki daya, da fatan Allah ya ba su hakuri da dangana na wannan babban rashi da duniya ta yi. Sako daga Comrade Iliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Najeriya, da Sanusi Madatai da Magaram da Haddabi mai computer mai yama da Comrade Ibrahim Lara Gafta da Isa Jikan mai saje turo. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir, da Yahaya Mato Gashuwa a jihar Yobe. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bamu dama da mu mika shawaran mu ga gwamnatin jihar Yobe da ta jinkirta bude makarantun sakandare da na primary zuwa sati biyu, duba da yanda matsalar ambaliyar ruwa ya addabi sassa da dama na jihar. Bayan haka waɗannan makarantun na cike da mutane da ambaliyar ta yi wa rusau. Sako na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijo, suka ce wani abu sai a ƙasar mu Najeriya, yanzu da a ce budurwar Najeriya ce ta kashe saurayin China, da yanzu duniya baki ɗaya ta ɗau wannan magana. Amma da yake saurayin China ne ya kashe budurwar Najeriya, babu wata ƙasa da muka ji ta ce ufan. To amma ko da yake mu yara ne masu ƙananan shekaru, don haka ba mu sani ba ko watakila akwai wani rai da ya fi wani rai. Kuma da lada wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma takaice.
A yau Litinin ake bikin jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu a gidan tarihin Westminster Abbey da ke birnin London. Tun ranar Laraba aka ajiye akwatin gawarta a ɗakin taro na Westminster, kuma dubban mutane sun je don yi mata ganin ƙarshe. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba a ƙoƙarin da sojojin ƙasarsa ke yi na sake ƙwato yankunan ƙasar daga hannun dakaran Rasha. Kalaman Zelensky, wanda ya saba yi a jawabinsa na dare, na zuwa ne bayan nasarorin da sojojin ƙasarsa suka samu a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka ƙaddamar da wani farmaki a wannan watan. Babban jirgin ruwan sojan Amurka da tawagarsa za su kai ziyara Koriya ta Kudu a wannan makon, a cewar rundunar sojan Amurka, a matsayin wani gagarumin nuna ƙarfin soja a daidai lokacin da ake nuna damuwa akan tayiwu Koriya ta Arewa za ta yi gwajin makaman nukiliya nan ba da dadewa ba. A yau Litinin, gwamnatin Taliban ta saki Mark Fredericks, ba Amurka ɗaya tak da ya rage a ƙasar Afghanistan, don yin musaya da wani madugun masu ma'amala da miyagun kwayoyi dan Taliban mai suna Bashir Nuzai, wanda aka yankewa hukuncin ɗaurin rai a gidan yaran Amurka. Ministan harkokin wajen gwamnatin Taliban Amir Khan Mutaki Ya faɗawa manema labarai a Kabul cewa an yi musayar fursunonin ne tsakanin gwamnatin sa da tawagar gwamnatin Amurka a filin jirgin saman Kabul babban birnin kasar.
Tamar sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Idan Allah kai mu an jima kadan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wajen sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, da injiniyanmu na wannan la'asariya Baba Yako Makeri ne da na hada da kuma gabatar. Nake muku sallama, ina muku fatan alkhairi. Salamu alaikum. A dakatar shirin yau da gobe, shirin matasa.